والرحمة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da saduwa a wannan yammaci na 11 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 447, wanda ta yi daidai da 28 ga watan Februari shekara ta 2026. Yau za mu yi majalisi na 11 a cikin majalisin mu na tafsirin Alkur'ani da muke a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. Wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano, Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau za mu tashi aya ta 14 a cikin suratu Ghafir insha Allah, amma kafin nan bari mu duba tambayoyi da ƴan uwa suka turo. Akwai wannan bayan sallama ya ce zuciyarsa tana sabo sai ya ji an faɗi mummunar magana akan Allah ko akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya ce a cikin zuciyarsa ake ce masa nayi shirka ko nayi ridda. Wallahi wata rana idan ina sallah sai kawai tunani ya zo min, sai nake ganin abu kamar cross ko mutum, sai a zuciyata ake cewa shi nake bautawa. Haka zan ta maimaita kalmar shahada, wallahi malam gani nake kamar idan na mutu Allah zai sa ni a wuta. Allah ya yi maka wannan waswasi ne, waswasi ne, cuta ce ta zuci da kuma shaidanu suke samu su ci lagon ɗan adam wanda yake da wanda ya fitinu da wannan su dada ƙara iza shi a cikin wannan hali, wanda maƙusudinsu su sanya shi ya je ya tsani yin ibada, ya haƙura da yin ibada. So wannan daga shaiɗan ne, amma kuma akwai ɓangare wanda yake na rashin lafiya. Saboda haka ka ci gaba da dagewa da haƙuri, amma kuma ka je ka ga likitoci, ka je ka ga likitan tunani, domin wani lokaci wani abu ne wanda yakan samu a cikin irin sinadaran da suke tsartatuwa a cikin kwakwalwa, wanda aka samu rashin daidaito sai ka ga irin wannan abin yana zuwa ya samu ɗan adam. Syndrome ne, obsession syndrome, yawanci irin wannan to kuma sai shaidanu kuma su zo su dada ƙara iza mutum, saboda adawar da ke tsakanin shaidan da ɗan adam. Allah ya yi maka, Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da imaninka, ya tabbatar da imaninmu baki ɗaya, amma lallai ka je ka ga likita. Na'am, akwai addu'a da wanda waswasi ya dame shi, kamar wanda Ibn al-Hajj ya ambata a cikin al-Madkhal, yana cewa mutumin da waswasi ya dame shi ya rinka yawan faɗan subhanal malik al-khallaq in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wama zalika ala llahi bi aziz. Wato sarki ya tabbata ga Allah, al-malik sarki, al-khallaq mai halitta, mai yawan halitta, in yasha yuzhibukum, in yaso sai ya tafiyar da ku, wa ya'ti bi khalqin jadid, yazo da wata halitta sabuwa, wama zalika ala llahi bi aziz, wannan ba abu ne mai buwaya ba ga Allah. To karanta wannan kamar yanda wannan bawan Allah Ibn al-Hajj an san yana daga cikin malamai da Shehu Usmanu Ibn Fodi rahmatullahi alayhi ya tasirantu da littafinsa Al-Madkhal. Al-Madkhal wanda yake yi kokarin inkarin abubuwa na bid'o'i da dama a bisa tafarkin abinda aka sani na malaman Malikiya na tsukaka, wato na inkarin bid'a da takura shiga cikin dukkan wani abu wanda yake na bid'a, sun yi kokari wajen tsara shari'a. To shi ya ambaci wannan addu'a a cikin babu laifi a yi ta, shi ya ambaci ta a cikin littafinsa Al-Madkhal, babu laifi mutum yayi ta nemi taimakon Allah duk yana daga cikin babin neman taimako na Allah da neman tsarin Allah da neman waraka daga Allah jalla wa ala amma wannan ba zai hana kuma mutum ya nemi magani ba akan abin da yake na bangaren cuta din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tadawu ibadallah bayan Allah ku nemi magani saboda haka umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai koyi da shi to wannan yayi addu'a yace Allah ya kara wa malam lafiya da tsawon kwana Allah ya ji kan hajiya amin yace ina da tambayoyi kamar haka mutun ne yayi mafarki yana kiran sunan matarsa yana cewa ya sake ta da gari ya waye yana son ya bawa matar ta sa labarin mafarkin da yayi to ku saurara mana sai yace da ita wance na sake ki amma a mafarki sai tace da shi ai dama naji lokacin da kake mafarki jiya da daddare to a malam ya matsayin sakin da ya ambata a lokacin da yake son ya bata labarin abin da ya faru domin ya ce wance na sake ki a ai wannan ba da labari yake wannan bai sake ta ba ni na dauka ma zai ce ya matsayin sakin da yayi a cikin da taje yana fada a cikin mafarkin yana cewa wance na sake ki wata ni na dauka wannan ce ma ita ce rigimar tasa dubiyin babu komai ba saki bane amma wanda a cikin mafarki yake fada yake cewa wance na sake ki kun ga dai ya zo a hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salasa an salasa an dauke alqalamin da ake rubuta ayyuka daga mutum uku ayyuka na laifi daga cikin su akwai annaimu hatta yastayqid da mai bacci har sai ya farka saboda haka duk abin da ya fada a cikin mafarki a cikin bacci na mafarki wannan mala'iku ba sa rubuta masa saboda haka wannan ba a rataye wani hukunci da shi ba a rataye wani hukunci da shi amma wanda yake yazo da yake gaya wa matarsa yace masa naji a mafarki na ce wance yayi ambaci sunanta na sake ki wannan ba saki bane dan hikaya yake yi ba wai yana insha'in sakin bane ba wai yana farar aiwatar da sakin ba sannan yace a karatun da ya gabata an yi bayani dangane da cewa wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar babu mai shiryar da shi to malam ya abin yake musamman wanda Allah ya batar da shi ba shi da laifi kenan a wanda Allah ya batar da shi yana da laifi mana amma kuma ai ba abin da ya ga ba abin da ya fita daga cikin ikon Allah ai ba wai Allah ne ya tura shi ya kai shi zuwa ga batan ba shine ya zabi batan kuma abu ne wanda wato yana daga cikin Allah ya ba mu mutum nifi ya ba shi iko ya nuna masa gaskiya ya nuna masa bata fa alhamaha fujuraha wa taqwaha duk kowa Allah madaukakin sarki ya kimsa masa sanin alheri da sanin sharri wanda Allah ya nufe shi wanda Allah dama can ya rubuta masa kan cewa wannan shiryayye ne to sai kaga Allah ya sauƙaƙe masa aikin shirya wanda kuma Allah madaukakin sarki ya san cewa wannan ba shiryayye bane ya rubuta masa cewa wannan ba shiryayye bane sai kaga aikin shirya din yana masa wahala aikin bata shi ne yake sauƙi a gare shi amma babu wani abu wanda yake tura mutum zuwa ga wannan kowa Allah madaukakin sarki ya bashi ikon ya bi Allah kuma ya bashi ikon kar ya bi saboda haka mutum ranar alkiyama ba za ka ce ai Allah kai ne ka sa ni na bata ba Allah ya ce ayyukanku ne nake kiyaye muku shi abinda ka aikata ne wanda duk ya bata ya zabi bata kuma babu wani wanda yake zai iya wato a sanin me Allah ya rubuta masa ita kaddara ba a sanin ta sai ta afku saboda ka ba za ka iya kafa hujja da ita ba za ka ce to ai kenan mutum yana sabo ya ce to ai Allah ya ai abinda Allah ya rubuta masa kenan in wanda Allah ya batar da shi babu mai shirye da shi saboda haka a daine masa wa'azi babu mai batar da shi ya ake kasancewa Allah ya batar da kai sai dai in ka riga ka zabi batan ne amma in ka zabi me yasa ba za ka zabi cewa ka ce to ai Allah ya shiryar da ni saboda haka wannan wa'azin da ake min danna shirye ne bari na shiryu ka gani Allah zai hana ka shiryar saboda baka san abin da Allah ya rubuta maka ba na'am
Allahu kalamuhu
wa to sannan ya sake cewa a gaba a karatun da ya gabata jiya ka karantar da mu cewa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu saba mu Allah ba sannan mu tuba zuwa gare shi in ba wato da okay da ba za mu saba mu Allah da ba za mu rinka saban Allah ba muna tuba zuwa gare shi to da Allah ya kawar da mu ya kawo wasu waɗanda za su saba masa kuma su tuba zuwa gare shi to mallan akwai mutanen da suke ganin laifukansu basu taka kara sun karya ba saboda suna ganin sun kai wani mataki da ba sa saba wa Allah saboda haka suke kirkirar wani babban laifi kamar zina ko wani abu makamancin haka wai dan su yi aiki da wannan hadisi to mallan hakan daidai ne Allah baya umarni da alfasha Allah baya umarni da alfasha wannan shaydan suke bi wahayin shaydan ne duk wanda ya saba ma Allah da gangan sai aka yi na farko ma dai suka san kan cewa ba sa kananan zunubi ba sa wadansu ayyuka na sabo shi kansa wannan ai sabo ne dan ujub ne akwai shi kansa wannan ka rinka tsarkake kanka Allah ya ce falatu zaku anfusakum kada ku tsarkake kawukanku sannan mutum har ya sakankan cewa shi yana ganin baya aiki baya wani aiki na sabo saboda haka bari ya dan taba ka sani kan ya sani cewa in ya taba ko shikenan ya tafi kenan ba zai dawo ba ya sani ko kan cewa wannan shine farkon wato zamiyar sa yana tafiya tiryan tiryan yana aikin ɗan aljanna sai ya aiki na ɗan wuta sai ai masa khatama da aikin ɗan wuta a tashe shi a cikin ɗan wuta ai mutum ya ji tsoron Allah wannan masu wannan tunani basu ji tsoron Allah ba manzo Allah madaukakin sarki a surar da muka karanta ya ce alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana masu jin zance su bi mafi kyawun fassarar sa wannan ba mafi wannan ba kyakkyawar fassara bace wannan hadisin akan mutane da wato suke sun yi barna ga kawukansu suke fuskantar kalubale na shaydan yana so ya sanya musu mummunan zato ga Allah har su yanke kauna daga cewa Allah zai karbi tuban su ai an kawo hadisin ne a wajen la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah wanda yake tsoron Allah ya wanda yake ya duba miyagun ayyukan da yayi har yana ganin Allah ba zai yafe masa ba kuma shaydan yake so ya shigo masa tanan ya sanya shi ya yanke fata da ya yanke kauna daga Allah to shine ake shine wannan hadisin yake kiran irin waɗannan kan cewar wato kada mutum ka dauka kan cewar wato zaka zamanto mai tsarki kamar mala'ika kai yadda kana da rauni wanda cikin wannan raunin naka shine idan kai sabo to ka dawo in kai sabo ka dawo in kuma za in dai zaka dawo to Allah kuma zai karbe ka saboda haka wannan tunanin da waɗanda suke wannan tunanin su san cewa Allah baya umarni da alfasha sannan wannan yace yana da tambaya yace shi ma'aikacin asibiti ne yana shugaba a wurin sai wani yaro dan koyan aiki sai nace yayi allura sai ya bada overdose ta diazepam injection yayi wa wata yarinya sai da rai sai da tayi kwana uku tana bacci sai bayan ta tashi sai ta koma bacci bayan ta tashi sai ta rasu shi nake tambaya wani hukunci ya hau kaina ko wanda ya allura na farko idan cewar wannan dan koyo ne wajibinka idan zai yi yayi a gabanka saboda haka yayin da zai alluran nan ka ce ya nuna maka ka gani ka ga dose din da zai yi ka gani dose din da yayi daidai ne ko ba daidai bane saboda haka a cikin wannan a bayyana akwai sakaci daga bangaren sa wanda yayi dan haka su da suka yi tarayya akan wannan su abinda suka abinda aka yi mata na alluran nan a zahiri shine sababin rashin ranta to wanda yake a cikin wannan kuma wanda ya sabbaba ta hanyar likitanci wanda yake duk wani wanda yayi aikin likita ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi likitanci alhali bai sani ba a ma'anar hadisin a lafazin nasa ya kwanta min amma ma'anarsa shine zai yi lamunin dukkan abin da yayi bi ma'ana za a dauka za a dora masa nauyin abin da ya salwantar in rai ne in ma gaba ce zai biya diya saboda haka a cikin wannan ba za a ce sun yi kisan ganganci ba amma sun yi kisan kuskure wanda su suka sabbaba dan haka za su biya diya kuma su su biyu za su yi azumin kafara kowa yayi kafara ba raba ta za su yi ta kafara ba a raba ta idan da mutanen gari guda za su haɗu su kace mutun daya kowannen su sai yayi kafara ta azumi 60 saboda haka za su yi azumin kafara shine azumin 60 yawman mutatabi'aini a jere ba tare da yankewa ba kuma sai a kula a cikin irin wannan rashin kula da waɗannan ka'idodi na shari'a shine yake sanya ma'aikatan asibiti suke sake wani lokaci saken da zai kai ganganci kamar inda ya faru ga wata yar uwa makwabciyarmu aka yi mata aiki aka bar almakashi a cikinta ta yi wata da watanni tana ciwon ciki ba a san me yake damunta ba har sai da tukuna aka je aka yi scanning aka ga almakashi ne a cikinta an yi tiyata an bar mata aka zo kafin a ranar ana cirin a sake buɗe cikin a fitar da shi ta rasa ranta ajalinta ya sauka amma duk lokacin da take ta ciwon ciki maganin ulcer ake ta bata wai ana cewa ulcer ne ma'aikatan asibiti ai kuna da ƴan uwa da abokai da suke zuwa Saudiya suna aikin asibiti su gaya muku irin yadda al'amarin aikin likitanci yake a Saudiya idan mutum yayi ganganci in mutum wani abu waƙi a ta same shi da farko dai tukuna dama daga zarar irin wannan abin ya faru duk waɗanda suke a wannan unit din kurkuku za su tafi wanda aka gano kan cewa shine sanadiya ba zai fito daga kurkuku ba sai an ajiye diya kamilan riyal 100,000 sai an ajiye ta sannan za a sake shi sannan kuma ya tafi ya je haƙƙin Allah na azumi wannan tsakaninsa da Allah saboda haka ya kamata a kula bismillahir rahmanir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربيع الدرجات ذو العرش هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ربيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب
الله يقول هو الذي يريكم آياته الله شيني ونوان ديكي نونا مكو آيو ينسى ayoyinsa da suke nuni akan a kadaituwarsa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa kuma yake saukar muku yake saukar da arziki daga sama domin ku wama yatadhakkaru illa man yunib amma babu mai wa'astuwa yayi izina ya gane ayoyin Allah ya kula da su ya lura da su illa man yunib sai mai yawan komawa ya zuwa ga Allah wannan ci gaba ne da kirarin da Allah ya yi daga Allah ta'ala inda Allah ta'ala ya ce fal hukmu lillahi al-aliyyi al-kabir hukunci na Allah ne al-aliyyi madaukakin sarki al-kabir mai girma to sai kuma Allah ya ci gaba da wato a fadan sifofi na izzarsa yace shine yake nuna muku ayoyinsa wato yana daga cikin rahama daga cikin rahamarsa yake nuna muku ayoyinsa don ku gane shi waye Allah ba za ku gane ba za ku gan shi ba ballantana ba za ku iya ganin sa ba ba za ku iya ganin sifa daga cikin sifofinsa ba ballantana a ce kun gan shi a uruda muzu amma Allah ya yana bayyana kansa gare ku ta hanyar ayoyinsa yana nuna muku ayoyinsa kamar yadda Allah ya yi alƙawari yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq zamu nuna musu ayoyinmu a sassa da kuma a cikin kawukansu har sai ya bayyana a gare su kan cewa gaskiya ne waɗannan ayoyi na Allah sun hada na farko sune ayoyi a cikin halittar dan adam kamar yadda yace a wannan aya yana nuna zamu nuna musu ayoyinmu a sassa da kuma a cikin kawukansu ayoyi a cikin halittar dan adam ayar Allah ne dan adam ayar Allah ne to kamar shine yanda Allah ta'ala yace wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkaru kaga akan kawo kanku kenan daga cikin ayoyinsu ya halice ku daga turbaya sai ga ku mutane kuna tafiya ka duba ka gani duk chemical composition ɗinka na jikinka chemicals ɗin da suka yi ka kai dan adam duk gabaki ɗayansu suna cikin ƙasa duk gabaki ɗayansu suna cikin ƙasa ba za ka samu wani chemical composition wanda za a ce babu shi babu sanadarinsa a cikin ƙasa ba suna cikin wannan periodic table ɗin wanda ya hada dukkanin sinadaran da suke cikin ƙasa kaga ya halice ku daga ƙasa wannan aya ce ta Allah sai ga ku mutane kuna tafiya idan da wani zai iya halitta kuma ku zo ku hada chemical composition irin na living cell kuma ku tayar da shi ya zamanto mutum mana tun daga shi nan dai ai daga ƙasar yake to kuma ku har hada daga ƙasa kusura masa rai ya zamanto basharun tantashiru sannan daga cikin ayoyinsa ya halitta muku daga cikin ku mataye abokan zama halaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa a cikin su dan ku samu nutsuwa da su ka duba ka gani ba wanda zai samu nutsuwa namiji ba zai samu nutsuwa ba sai da mace mace ba za ta samu nutsuwa ba sai da namiji amma masu auren jinsi suna kallafa ma kansu biyayya ga shaydan ne amma babu wata nutsuwa a tsakanin su babu wata nutsuwa a cikin shine masu yasa masu basira ma suke cewa ai masu basira daga cikin kafirai suka ce yaro da masu auren jinsi suka dauke shi suka je gidan marayu suka je gidan tsintattun yara suka dauki yaro maza sune da namiji shine da miji da mata suka dauko shi wai za su rene shi ga wanda yake mace ga wanda yake shine namiji suka ce wannan yaron yana da haƙƙi a ce a tayar da shi a gida wanda shine aka saba a tarihin dan adam na mace da namiji saboda haka ba su yadda ba ta yanda suka fito rashin ba da izini ga waɗanda suke auren jinsi su je su yi adoption ko mace da mace su ɗauki ɗa ya taso a cikin gida bai san waye uba ba bai san waye uwa ba ai an ce uba da uwa kawai duk culture ce al'ada ce kawai take faɗan wane ne ba wani abu ne illa tsagwaron biyayya ga shaitan da kafirci amma abu ne wanda yake ya saba ɗabi'ar dan adam to kun ga ayoyi kenan a cikin halitta to sannan kuma ya tafi cikin ayoyi a cikin sama da ƙasa wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alimin wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahari wabtigha'ukum min fadli inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunzilu minas samaa'i ma'an fa yuhyi bihil arda ba'da mawtiha abada Allah ka daina mana inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun wa min ayati an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun da kuma inda Allah ta'ala ce wa ayatun lahum al-layl naslakhu minhu an-nahar fa idha hum mudlimun yace
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر to wannan jinsi na farko kenan na ayoyin Allah a cikin halittar mu da a cikin sassa kun ga rahmar Allah ce da Allah ya sanya wannan wanda dukkanin waɗannan abubuwa in ka duba suna nuni akan kadaituwar Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid to sannan daga cikin ayoyin Allah akwai ayoyin Allah jalla wa ala a cikin al'umomin da suka gabata wanda Allah ya halakar da su saboda sun saba ma Allah kamar yadda Allah ta'ala yake faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin wa innaha labisabilin muqim inna fi dhalika laayatan lilmu'minin kaga a cikin mutanen a cikin a cikin mutanen qaumul lut mutanen qaumul lut Allah ya barta walaqad taraknaha ayatan bay walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun muka batta ta zamanto aya a bayyana ga mutane masu hankali a wuce a gansu cewa waɗannan da kuma labari wanda yake ba za a iya inkarin sa ba cewa sun saba Allah Allah ya halakar da su to wannan ma ayoyi ne da Allah shine yake nunawa Allah yana nuna mana ayoyin sa kuma kamar muta kamar samudawa su ma da Allah ya bar gidajensu qad ji'tukum bi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha wata ayar Allah zai nuna makafirai wata ayar kuma duk gabaki daya wata mu'minai ce amma Allah yana nuna ayoyinsa gabaki daya kamar yanda yace wa yurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyinsa fa ayya ayati llahi tunkirun wacce ce daga cikin ayoyin Allah kuke inkari kun ga jinsi na biyu kenan jinsi na uku na ayoyin Allah sune mu'jizozi da Allah yake ba mu manzanni Allah yana aiko da manzanni da ayoyi kamar na annabi salih din qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum hadhihi naqatullah nazo muku da hujja bayyananna daga ubangijinku wannan ce gashi taguwa ce lakum aya aya ce a gare ku domin ayar annabawa shine abin da yake ya keta al'ada al-khariqu lil'ada wanda ya saba ma al'ada kamar annabi Musa da suka ce masa in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin fa'alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin ya jefa sandansa sai gashi ya zamanto maciji ga waɗanda suke kallo to kaga su suna ganin cewar mutanen fir'auna suka ce wannan sihiri ne gwanayensa a cikin sihiri suna gani sai suka tabbatar kan cewa wannan ba sihiri bane fa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa haru sai suka fadi suna masu sujada sun san wannan ba sihiri bane to haka ayar annabawa take haka annabi isa yazo mutun ya mutu yazo ya tsaya akan kabarin sa ya kira shi ya ce tashi wani ya tashi ko kuma ayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya nuna musu aya wata ya dare suka gani yace ishhadu ku yi shaida yace ku yi shaida yana tafiya dutse yana gaishe shi yana masa sallama yana assalamu alayka ya rasulullah yace na san dutse a makka da yake mun sallama na san shi a yanzu aka zuba tsakon kwani a hannunsa suka rinka tasbihi sallallahu alayhi wasallam aka rasa ruwa rundunan mayaka sai ruwa buta guda ya sa hannunsa a ciki sai ga ruwa yana bubbugowa daga hannunsa yace ku yi alwala ku shayar to waɗannan su ne duk Allah yake nuna mutane domin me dan mu yadda da Allah cewa hakika akwai Allah domin su annabawa waɗannan ayoyi da suke zuwa da shi ba cewa suke yi su sun isa ba su ne a'a cewa suke yi su ɗan aikin Allah ne da gaske suke kamar Allah yana cewa inda ba da gaske muke ba me yasa muke wannan wato hujja ce akan gaskiyar su to duk wannan Allah yana nuna muna ayoyinsa yana daga cikin rahamarsa be ya mashi'arsa ta hukunta cewa ba za mu ganshi ba ba za mu ganshi ba la tudrikuhul absar gannai ba za su ganshi ba ya hukunta wannan kuma yana daga cikin jarabawar da yayi mana dai ya jarabta mu ya koye mana abu amma ya ba mu abin da zai sa mu gane gaskiya daga ƙarya to daga cikin bayani shine ya nuna mana ayoyinsa sai mu gane ai ko in dai wannan haka ne to Allah ku gaskiya ne to sannan kuma daga ciki yana daga cikin sifar da ya yabi kansa da shi jalla wa ala yace wa yunzilu lakum minas samai rizqa kuma yake saukar da arziki daga sama domin ku kun ga bai ce wa yunzilu minas samai rizqan lakum domin in an cika ce wa yunzilu minas samai rizqan lakum yana saukar da arziki daga sama yana saukar da yana saukarwa daga sama da arziki a gare ku wannan zai nuna kan cewa abin da yake saukarwa zai iya zamantowa wani abu daban ba arzikin a gare ku ba amma nan Allah yana so ya nuna cewar kulawar sa ce ta musamman da mu shi yasa ya saukar mana da arziki daga sama wato ya saukar da arziki daga sama domin mu la muta'alil ci aili ajaliku domin ku ya saukar da arzikin daga sama domin duk wani abu wanda yake samun arziki daga sama sai dai ta fuskar biyayya sai dai ta fuskar taba'i ne kamar dabbobi da suke ci su ma domin mu din ne tunda in sun ci sun sha mu zo mu ci su haka nan tsirrai in sun fito su zo abinda suka fitar da shi mu ci saboda haka wannan ni'ima ce wannan bayanin rahmar Allah ce rizqan din nan da Allah yace yana saukar muku da arziki yana saukar da arziki daga sama domin ku as-sama'u din nan ar-rizq din nan da ake nufi shine ruwan sama kamar yadda Allah mataukakin sarki yace waqtilatil layli wan nahari wama anzala waqtilatil layli wan nahari wama anzala Allahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wama yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وتدا أبند الله دساب أو دريد رانا دا أبند الله يكي سوكر ودا جسما نأزك فأحيا به الأرض سيرا يد كثابا يموتوتا كاجا أزك ما أنصر وانسما domin shine kuma Allah ta'ala yace wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikinku daga sama yake da kuma abinda aka yi muku alƙawari na tashin alƙiyama daga sama zai zo dan daga sama kenan za a ji hurawar kaho to saboda haka ruwan sama shine arziki domin duk wani abu hatta abubuwan da Allah madaukakin sarki da yawa daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake sawa a cikin ƙasa masdarin arzikin nasu daga sama ne yanzu kamar fetur da ake samu ai narkewar bishiyoyi ne wanda suka dade shekaru aru aru suka je can karkashin kasa Allah ya sanya suka sarrafu har suka zamanto wannan har suka zamanto crude oil din da ake da shi har suka zamanto abin nan a ya ake fasara crude oil da Hausa danyen mai danye to yaji ake tafasa shi yaji ake dafa shi duk kage shi ma asalin sa daga sama ne saboda haka arziki daga sama yake arzikin mu daga sama yake to yana saukar da arziki a gare ku sannan Allah ya ce ma ya tazakkaru illa man yunib amma babu mai wasuwa sai mai yawan komawa ga Allah at-tadhakkur shine wato wa'azi wanda zai wa'astu ya koma yayi tunani ya gane gaskiya ya karbe ta to babu mai yin haka shi mai yawan komawa ga Allah mai yawan komawa ga Allah ta hanyar imani da barin sabo wato ta menene yawan komawa ga Allah yana nunin tawalu yana nunin kan cewa ka yarda kan cewa kai mai laifi ne kuma tawalu shine mabudin karban gaskiya kamar yanda yake girman kai shine sanadiyar rashin karban gaskiya wato sabanin wanda yake mai taurin kai yace menene an ce nayi to shikenan sai me duk abin da zai faru ya faru kaga girman kai kenan almu'anid kenan mai taurin kai saboda girman kai to shi wannan ba zai wa'astu ba amma duk wanda yake zai bai fi karfin ya ce nayi laifi a yafe ni nayi laifi nayi kuskure wanda bai fi karfin ya faɗi wannan ba to wannan shine da ya karbi gaskiya to kun san wannan ta daga cikin babban cutar dan adam ya yadda cewa yayi laifi in ana rigima tsakanin ma'aurata daya daga cikin abin da yake bayar da wahala shine miji ya yadda ya ce yayi laifi in ma zai yadda sai dai ya ce kar a zauna da shi a gaban matar a kyalin shi daban to dan shi shugaba ne menene ba zai fada ba an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da Aisha radiyallahu anha aka kira Abubakar aka ce ya fada aka ce ayi shari'a Aisha tace to ka fada abin da fa ya faru Abubakar ya kai mata mangara zaki annabi kike ga yama sai dace a mu mun kira ka ne kai zo kai shari'a tsakanin mu saboda ka irin wannan ba koyaushe ne za a ce ba a hada miji da mata wajen shari'a ba gashi an yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba ma kanka akan cewa ka yadda kai kuskure ko a gaban kowaye wannan sifa ce wadda take kyakkyawa sifa ce wadda za ta sanya ka ka zamanto mai karban gaskiya tana ake samun gaskiya to an wato al-munib an dauke shi daga annauba ma'anar annauba shine abin da yake kai ya komo ya kai ya komo marratan ba'da ukhra baya gajiya da komowa shi yasa ake ce ma kudan zuma annaub saboda kudan zuma duk jelanta da tafiye tafiyanta za ta dawo ina za ta dawo gidanta to kai ma ka zama haka ko menene ka dawo ya zuwa ga gaskiya to akan wannan ne sai ya tunatar min da wata kissa da na da karantawa a cikin al-Qudud Durriya tarihin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh cewa idan matsala ta daure masa ya kasa fahimtar ta ko fatawa ko wata matsala da ta zo masa a cikin al-Qur'ani da hadisi ya kasa ganewa ya rikitar da shi ya kasa fahimta yace sai ya dimanci istighfari sau dubu zai yi istighfari yace ko ina yake kuma ko a hanya ko a kasuwa ko a masallaci ko a makaranta haka zai dimanci sau dubu ko sama da haka ko kasa da haka yace yana gama wannan yana yin wannan sai Allah ya warware masa sai ta bayyana gare shi to shine wa ma ya tazakkaru illa man yuni ba wanda yake wa astuwa sai wanda yake komawa ga Allah me yawa astuwa din ka gane gaskiya to in abu ya rikice maka baka gane gaskiyar abun ba dibanci istighfari sai Allah madaukakin sarki ya warware maka kuma shi yasa akan ce ma ma'aurata idan abu ya rikice a tsakaninsu sun rasa yadda za su dimanci istighfari a tsakaninsu sai Allah ya warware wannan yana daga cikin albarkar yawan komawa ya zuwa ga Allah to sannan Allah ta'ala yake fad'ullaha mukhlisina lahuddin to saboda haka wato saboda wato nuna muku ayoyi da Allah yake kuma saboda yana saukar da arziki domin ku daga sama kuma saboda cewar waɗanda saboda cewar ku masu yawan komawa ne ga Allah kuna wa astuwa to fad'ullaha to ku kirayi Allah mukhlisina lahuddin kuna masu tsarkake addini a gare shi wato ku kira shi kadai wannan kira abinda ake nufi shine kira na bayyana kadaituwar Allah jalla wa ala na bayyana tauhidi ga Allah wato ku kira shi ku bayyana tauhidi mukhlisina lahuddin shi kadai kuke kira walau karihal kafirun koda kafirai sun ki wato koda abin yana bakanta ma kafirai da su in an kira sunan Allah idza du'iya Allahu wahdahu kafartum ba sa su to ku kuce Allah kadai za ku kira wato ku bayyana kira zuwa ga Allah a wuraren da aka ce a bayyana to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana kamar yanda Aisha radiyallahu anha tace kana khuluquhul qur'an tabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani duk inda akai umarni sai ga ya aiwatar da shi duk inda akai umarni sai ga ya aiwatar da shi to mu haka muke muna bin alqur'ani amma ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar qalaqatu ba shi qalaqatu shi yake so ya ce ga ta yanda za a bi alqur'ani wane shi ya mutu bi ghaizihi
insha Allah
ya mutu da kuncinsa za mu bi alqur'ani ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana ga ma'anarsa ga yanda za mu bi shi Abdullahi ibn Zubair ya kasance idan akai sallama daga in yi sallama daga sallah zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah lahu wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun yana cewa haka naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama daga kowace salla ta farilla yana fada to kaga wannan shine aiki da wannan aya fad'ullaha mukhlisina lahud din wato ku yi ilanin kiran Allah shi shi kane kuna ma tsarkake bauta gare shi to shine aka shar'anta mana wannan zikirin kuma yana cikin sahih muslim sahih muslim din da suke ƙaryatawa suke zagin sa qatalahumullahu anna yufakum haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya hau kan dutsen safa sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda ya tsabkake Allah walau kariha al-kafirun koda kafire ba sa so wa ma'ana koda za su dauki mataki su hana ku ko su ji wannan abin bai musu ba ku kar ku dena to wannan umarni ne akai wato aka biyar da shi akan bayanin ayoyin Allah da yake da kuma rahmar da yayi muku da kuma sifar ku ta cewa kuna komawa ya zuwa ga Allah to ku yi wannan to sannan Allah ya yabi kansa shi da Allah yake fad'ullaha ku kira shi Allah da Allah yake ku kira fa ba fa wani bane fa shine rafi'ud darajati madaukakin darajoji wato mai darajoji waɗanda suke madaukaka wato kamar yadda Allah ta'ala yake ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wato mala'iku suna hauhawa da mala'ika ruhu suna hauhawa zuwa gare shi a cikin rana wadda take miqdarinta shekara 50 to Allah rafi'ud darajat mai darajoji ne madaukaka ai kuma yana wato ita rafi'ud daraja za ta iya zamantowa sifa mushabbaha sifar Allah ce wato shi madaukakin darajoji ne kuma za ta iya daukan ma'anar rafi'ud darajat wato ismu fa'il ne mai daukaka darajoji wato shine mai daukaka darajojin bayi ya daukaka su aiki dan kankani sai ga Allah ya rubanya shi ya ba mu mutum wato daraja madaukakiya ba amma irin darajojin da masu hadisan ƙarya suke faɗa suna nan suna faɗan su kowace rana ta ranar Ramadan a ce sallar yau raka'a kaza ce wanda yayi wannan za a bashi ladan annabi 70 to wannan baya daga cikin wannan daukaka darajojin wannan na ƙarya ne abin nan Allah yana daukaka darajoji su ne darajojin da Allah yake daukaka bayin sa a aljanna a ce ma makarancin alkur'ani karanta iqra wartaqi ka karanta kana hawa fa inna akhiru manzilataka manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha domin karshen matsayinka shine karshen ayat da ka karanta to kaga Allah kenan mai darajoji ne ba su da iyaka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yan aljanna suna kallon ahlul ghuraf waɗanda suke wato kokonin aljanna kama yura al-kawkabul dabir al-dabir kama yanda ake ganin tauraro wanda yake malisanci ya daga kansa har hular da take kansa ta fadi wato haka ake kallon darajar waɗansu saboda haka kun ga galaxies ɗin da ake ta ganowa ba a san irin abin da Allah ya shirya da su ya shirya su ba ranar tashin alkiyama domin an ce waɗansu darajarsu kamar yadda ake ganin tauraro can to tauraron nan a can da ake gani watakila wata galaxy watakila wani katon halitta ne na Allah to a ce wannan wani waje ne na waɗansu ƴan aljanna to shine rafi'ud darajat madaukakin darajoji zul arsh ma'abucin al'arsh wato mamallakin al'arsh saboda al'arshi shine halitta da yake komai girma daga cikin halittun Allah to shi Allah na wannan al'arshin Allah ne ma'abucin sa ba gado irin na sarauta na irin mulkin garinku ba a'a wannan al'arshi wanda ya game sammai da kasai gabaki daya yulqir ruha yana aiko da ar-ruh wahayi ko kuma yana aiko da malaika jibril ma'ana guda biyu dukkanin su ma'anar su daya yana aiko da wahayi amma in Allah ya tashi in Allah ya ana aiko da wahayi da wasita jibril ta hanyar jibril yake aikowa saboda haka ko ka fassara ar-ruh da cewa shine al-wahyi kamar yanda Allah ta'ala yace wa kadhalika auhayna ilayka ruham min amrina haka nan muka aiko maka da wahayi daga al'amarin mu al-qur'ani wahayi ne to shine ar-ruh an ce masa ruh saboda yana rayar da rai al-qur'ani rayar da rai yake kamar yanda ruwa yake rayar da kasa haka al-qur'ani yake rayar da zukata shi yasa wanda yake karatun al-qur'ani da wanda baya karatun al-qur'ani kamar misalin rayayye ne da matacce gidan da ake karatun al-qur'ani da gidan da ba a karatun al-qur'ani kamar rayayye ne da matacce gidan da ba a karatun al-qur'ani kamar makabarta ne gidan da ake karatun al-qur'ani shine rayayyen gida to ko kuma yulqir ruha yana aiko da ar-ruh shine malaika jibril domin al'amarin wahayin Allah da yake aiko ma annabawa wato ba karamin al'amari bane ba karamin al'amari bane al'amari ne wanda yake sai an yi shiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yayi wata shida yana tahannusi yana kebance kansa sannan malaika jibril ya zo masa annabi Musa da zai sadu da Allah ya karbi wahayi da a gare shi sai da yayi azumin kwana 30 ya ma ƙara kwana 40 fatamma miqatu rabbihi 40 layla ya cika miqatun ubangijinsa da shekara 40 kwana 40 saboda haka babban al'amari ne alaman yasha ya aiko da shi akan wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa li yunzira yawmat talaq domin yayi gargadi da ranar haduwa wato wanda ya so daga cikin bayinsa domin wannan na Allah ne Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku daga kuma daga cikin mutane kuma Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine masani da inda zai sanya wato manzancin sa li yunzira yawmat talaq domin yayi gargadi ga ranar haduwa at-talaq ranar haduwa ranar alkiyama ɗaya daga cikin sunayen ranar alkiyama kenan an kira ta ranar haduwa saboda a ran nan ake haduwa da Allah ila rabbika yawma idhnil masaq a ran nan ake haduwa da Allah a ran nan ake haduwa da Allah dace ranar haduwa a ran nan kuma kowa da kowa zai hadu za a hadu da mutanen farko da mutanen ƙarshe da azzalimai da waɗanda suka zalunta da wanda yayi kisa da wanda aka kashe ran nan za su hadu nan yanda yayi kisa ya je ya biya an kira an sake shi an kyale shi ya tafi free fall to ranar alkiyama a ran nan za su hadu ba wai ya riga ya sha ba kenan akwai ranar haduwa haka nan shugabanni da suka zalunci ɗan adam suka gama zaluncin su suka gama duk abin da za su yi na zaluncin suna ganin sun sha sai ma shiri suke yanda za su yi retire a senate kamar yanda al'adar mu jamu shugabannin suke wato dai ba za su taba zamantowa sun dawo ya ku bayi ba kullun su shafaffu da mai ne suna ganin sun sha bayan zaluncin da suka yi suna ganin sun sha to akwai ranar haduwa za su hadu da waɗanda suka mallaka waɗanda suka zalunta din nan za su hadu da su sun kwace wa mutane haƙƙinsu sun kwace wa mutane filayensu sun cinye dukiyar ƴan fansho sun hana musu garatutansu sun yi dukkan nau'in an zo an yi sama da fadi da kudin asibiti da an yi kasafin kudin asibiti cewa ga abin da zai gina sha'anin harkar lafiya ga abin da zai gina sha'anin harkar sufuri an yi kasafin ta kamar yanda muka ji shekara ta 2025 din nan minista na lafiya ya zo ya ce ga abin da aka yi kasafi amma miliyan 35 kawai aka ba mu ma'aikatar a cikin biliyoyi da shida ga na transport an yi kasafi biliyan 256 amma biliyan 2.5 kawai aka bayar ina sauran suka tafi in an yi sama da fadi ne waɗanda duk suke da alhaki akan wannan za a hadu yawmat talaq ci gaba an ramma yawmahum barizun Allah yace yawmahum barizun a ranar da suke su duk za a bayyana su a bayyana suke la yahfa ala Allah minhum shay ba wani abu da yake buya ga Allah daga gare su duk abin da suka yi baya buya ga Allah ba su isa su ce ai mu koye wannan abun ba ko kuma aje a koye file aje a koye file kar a kai mai EFCC a zo a sanya shi a cikin drawer shugaba ya koye shi ya kulle shi ba za a gani ba la yahfa ala allah minhum shay ba abinda zai buya a wajen Allah daga gare su kuma a wannan rana Allah zai ce limanil mulkul yawm mulki a wannan rana nawaye lillahi alwahid alqahhar ga Allah makadaicin sarki alqahhar mai rinjaye akan kowa akan komai wannan Allah ne da kansa zai fada kamar yadda yazo a hadisin sur mai tsawo wanda ibnu kathir ya ambace shi a cikin tafsirin suratul an'am dogon hadisi da yake cikin at-tabarani hadisin hura kaho cewa bayan kowa ya mutu dukkan halitta kamar yadda Allah ya ce kama bada'na awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka faru sauran halitta mu dawo da shi babu kowa sai Allah kawai to shine Allah jalla wa ala da kansa zai ce limanil mulkul yawm mulki a wannan rana nawaye gawa yake ba wanda zai amsa masa sai shi da kansa ya amsa ma kansa da kansa kuma yace lillahi alwahidil qahhar ga Allah alwahidil qahhar to sannan Allah yace alyawma tujza kullu nafsin bima kasabat to a wannan rana kowane rai za a yi masa sakamako da abin da ya aikata la zulmal yawm babu zalunci a wannan rana babu zalunci domin Allah ya haramta ma kansa zalunci wama rabbuka bidhallamin lil abid ubangijinka ba mai zalunci bane ga bayi kuma kamar yanda yace a cikin hadithul qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ku bayi na haramta ma kaina zalunci na sanya shi haramtacce a gare ku kada ku zalunci juna to babu zalunci a wannan rana la zulmal yawm inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar sakamako ne wato sakamakon Allah zai yi shi cikin gaggawa kamar yanda zai yi masa halitta gabaki ɗaya sakamako wato hisabi kamar yanda zai ma mutum ɗaya dan sha'anin Allah la wato wani abu ba zai dauke shi ga wani abu ba wannan mu ne ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi ba bi Allah bai sanya ma mutum zuciya biyu ba a cikin zuciyarsa a kirjinsa zuciya biyu kana da kamar yadda shi yasa ma muke cewa divided attention wato hankalinka ya rabu biyu an san ba a cikin makadurinka to Allah ba haka yake ba kamar yadda Allah zai ma mutum ɗaya hisabi haka Allah zai ma dukkan halitta hisabi ba cewa zai shagaltu da wannan sannan in an gama a ce a kawo wannan sannan a kawo wannan a'a ba haka sha'anin Allah yake ba shi yasa Allah yake cewa sari'ul hisab mai gaggawar sakamako ne ko babu abinda zai buya a cikin wannan ba abinda zai buya dukkan abinda zai yi na hisabi zai yi sai dai akwai bayi waɗanda Allah madaukakin sarki zai saukaka musu zai musu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a yi masa hisabi mai sauki shine al'ar shine a dauko littafin a duba a ce kayi kaza ya ce Allah haka ne kayi kaza Allah haka ne to na rufa maka asiri ban bayyana ba to sauran maje ka Allah ka sa ban ya tsira Allah ka sa mu a cikin Allah ka sa mu a cikin amin kana shahadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم وفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل دعواتنا اللهم اغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين
المسلمين اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في بلاتو اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في زنفرة اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في سوكوتو اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في نيجر اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كوارا اللهم احفظهم بحفظك وكلاءهم برعايتك وعنايتك اللهم احفظ عبادك المستضعفين في ولايتنا هذه اللهم احفظها بحفظك وكلاءها برعايتك وعنايتك اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.